to duk sanda aka yi bayani irin waɗannan gwalagwalan bayanai kuma masu ratsa zakata batun a ce a sake ɗauko wasu a goya a kai sai ka ji bayanin ya zama lami wanda zai biyo baya ɗin. So da haka maimakon haka abin da muka ji zan rairayen mana in faɗe shi a dunƙule a taƙaice don mu tafi da saƙon da aka faɗa mana. Abu na farko malam ya fara laccarsa da yin khutbatul haja don koyi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbatul haja ta ƙunshi kirari da yabo ga Allah da kuma salati ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan malam ya bi da nema wa sahabbai yardar Allah da kuma wato ya addu'ar waɗanda suke kan abin da suke kai Allah ya tattara mu da mu da su baki ɗaya akan wannan. To bayan yi wannan ya buɗe laccarsa da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan har zuwa ƙarshen aya, inda ya ambata mana cewa wannan aya a cikinta tana ƙunshe da jigo na manufa aure, cewa ana yi don a samu nutsuwa da kwanciyar hankali da hutun rayuwa, wanda shi kuma wannan wato hutun rayuwa da wannan nutsuwa ana samun ta idan wato ainihin ita matar da mijin aka wayi gari suka zama masu riko da addinin Allah ne, suka zama masu kyawawan ɗabi'u. Don haka manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun gurin aure nemansa yake cewa idza khataba ahadukum ko idza jaa ahadukum yakhtubu, ma'ana in ɗayanku ya zo yana neman aure a gurinku, to manzo yake cewa idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, idan wanda kuka yarda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa ya zo neman auren ƴarku to ku bashi. Sai manzo ya nuna mana irin wannan ne ake yin zama da shi, zama na samun nutsuwa a rayuwar aure. Ita ma macen sai manzo yake cewa faqfar bi zati dini wal khuluq, ka rabauta da ma'abociyar addini da kuma kyawawan ɗabi'u. To wannan sai yake nuna cewar wannan babbar manufa ta auratayya ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali a ta dalilin yin aure a ɓangaren ita macen da ɓangaren shi mijin, sai in sun zama masu riko da addinin Allah ne masu kuma ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u. Malam ya haska mana wannan bayani. Sannan bayan haka kuma abu na gaba malam ice mu kula da kyau da abin da ya shafi tsaftar jikinmu da tsaftar suturarmu da tsaftar guraren da muke rayuwa, mu mazan da kuma su matan. Wani na daga cikin abin da yake kwantar da hankalin ma'aurata a samu nutsuwa kuma rayuwar aure ta ɗore ta wato inganci. Sannan bayan haka ya goya mana cewar abin da zai fito mana da wannan fili manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zo gidansa farkon abin da yake fara yi aswaki, wanda yake nuna mana yadda yake da wato damuwa da tsaftar jikinsa da kuma tasturarsa da kuma abin da ya kama da haka, wanda kuma ƙarewa ma shi guminsa ƙanshi yake yi, shi kansa ƙanshi yake yi, ba a yi mutum mai wato taushin jiki fiye da katifa kamarsa ba. Abubuwan duk da za su ƙaunace shi Allah ya tattara masa su. So mu da ba mu kai shi ba mu ganganta a ganganta a tattaro a tattaro abin za a tara da shi don a samu a kuɓi tasira ko a kai gaci. To malam ya yi mana wannan bayanin. Sannan bayan haka kuma malam ya gargaɗa ya tafi kan abin da yake damu a zamantakewa aure na bijirewar mata da kuma lalacewar al'amarin aure ta dalilin haka, inda ya ambata mana cewar sau da tarihi ana samun haka idan macen tun asalin halittarta bijirariya ce, a ɗabi'arta mai wahalar hali ce, bahaguwa ce a ɓangaren ɗabi'unta da abin da ya kama da haka. To wacce take haka ko kuma tun asali iyayenta tarbiyyar da suka dora ta akai gurɓatacciya ce, to irin wannan sau da tarihi akan same ta bijirariya a zamantakewar aure. Maganin wannan kuma kai tun gurin nema ka kiyaye da waccan nasihar ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka yi kokari ka nemi ma'abociyar addini da kyawawan ɗabi'u. to in aka samu wannan to zaka kubata daga wannan matsalan to sannan bayan haka malam igoya mana da cewa akwai kuma wadanda akan samu su kangare a ta dalilin munin mu'amalar mazajen su shi mijin da yake aurenta bai da kyawawan dabi'u ma'ana waccan dai magana da manzo ya fada ya sauka daga kanta na kyawawan dabi'u ina mu'amalarsa da munanan dabi'u to wannan yakan sa mace ta kangare ta bijire ta kidadin sha'i a ta dalilin haka ko auren ya balbalce ko kuma bai balbalce ba gidan kidadin sha'i to wannan ma malam ya haska mana shi sannan bayan haka malam ya haska mana rashin shawartar mata a cikin al'amura da mai da su ba kowa ba wannan matsala ce babba tare da cewar shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin koyin mu ina shawara da matansa ina yi da sahabbansa Allah ya ce mai da shi wa shawirhum fil amr wa amruhum shura bainahu saboda haka al'amarin shawartar iyali abu ne muhimmi a cikin gudanawar rayuwar aure da dorewarta da ingancinta sannan bayan haka malam ya ambata mana cewar daga cikin abubuwan da suke kawo bijirewar mata da kuma wato kangarewar su a gidajen aure akwai rashin adalcin mazaje wani bai da adalci a mu'amalarsa da ita duk yana daga cikin munana mu'amalar hulɗar da yake da ita hulɗa ce ta san kansa amma abin da ya shafi waninsa bai damu da rayuwarsa ba to wannan ma yana daga cikin abin da yake kawo bijirewar mata a zamantakewar su ta aure da kangarewar su tare da cewar shi Allah subhanahu wata'ala ya dora wa daukan dawaniyar su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manzo ya fara da batar ambatar jagora shugaba ya bi da kuma wato shugaba na biyu shine mijin aure yake cewa mutun shi ma a game da gidansa da iyalansa da ƴaƴansa da matansa wato mai kiwo ne kuma abin tambaya ne ranar alkiyama akan kiwon da aka bashi to wasu na watsi da wannan bayanin na manzo sallallahu alaihi wasallam suna fatali da shi sakamakon haka sai a waye gari matansu sun ki dadin sha'ani a gare su ga mai son kada ya fada cikin wannan matsala to ya bi turbar da manzo ya fada ya zama mai kulawa da al'amarin su da damuwa da su su ma za su damu da shi zai same su cikin sauki da wato ainihin kwanciyar hankali sannan malam ya fada mana a irin wannan wasu lokuta bayan watsi da haƙƙinsu sai kuma a goya da wato bi da maduka abin da Bahaushe yake cewa wai ga mari ga tsinke zakka to wasu haka suke bayan bata samu haƙoƙinta ba na ci sha sutura da abin da ya kama da haka kuma ga duka to wannan yana daga cikin abin da yake kawo bijirewar al'amar mata to ta bangaren abin da ya shafi abu na ƙarshe malam ya magana cewar wata kuma uwarta take kwaikwaya akan wannan abin take kokarin sai ta yi abin da ake a gidansu a gidan mijinta to wani sai ya sa a wasu samu matsala ta bangaren abin da ya shafi zama da mace da take bijirariya mai wahalar sha'ani ko da kuwa kana da karatu irin karatun malam da ya mana wannan laccin ko ma wanda ya fi shi in kai rashin sa'a da irin wannan to za ka sha mamaki ina tuna wani malaminmu Allah ya masa rahama Malam Musa Hussein Madabo farkon waɗanda suka ba mu gudunmuwa a rayuwa a harkar ilimi islamiyya sananne ina cikin waɗanda suka rike wato anin shugabanci na abin da ya shafi kace Hedu Boy da sauransu ni ne mai kula masa da tafansa karkade su to da su mai da su wani littafin masa ya ce ni littafi kaza yanzu yana ina ni nake masa kiwon kajinsa in yi rubutu rubutunsa bai kai na kyau ba ni nake rubutawa a tsara shi kamar tsarin littafi ba wani gurin photocopy kaf sai ka je Tal'udu jujin yallabu ana ake samun gurin photocopy za a yi photocopy ko na dalibi ke mallaka to wannan bawan Allah yake ba mu labarin wani aran magwani irin su gwani Zubair ya gogu a karatu matarsa kuma tana da matsala wataran sai rikici hada su ga ta da karfi hankace mai wani sassa ta kusa malam sai sama da shi sai ya ce zaki ka da qur'ani zaki ka da qur'ani hankace mai wani ta jefar da shi yace shayya ta yadda qur'ani
to kaga da matsala sai an kula an kula da kyau idan aka bi waɗannan abubuwan gwalagwalan bayanan da muka samu da iznin Allah irin wannan matsalolin ba su samu to ni ma an ce minti 10 dan kada in wuce misali zan tsaya iyana abinda muka ji da Allah ba mu lasansa kuskure kuma Allah ya yafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi
ita ma wata baiwa Allah ce ta rubuto da alama tana cikin masu kauna da jama'a sosai da sosai kuma saboda Allah ya masa addu'o'i masu cikin yawa daga cikin addu'o'in take cewa da malal da iyayensa da masoyansa Allah ya sa su aljanna ba tare da isa'i
amin
kaga wannan addu'a ce da girman gaskiya Allah ya amsa
amin
take cewa gaskiya Allah ya jarabe da mujin mai wari mai doyi mai samami mai amana tace to yanzu idan ta aurace masa a gurin kwanciya shin tana da zunubi ne to ga malam
to baiwa Allah Allah ya saka miki da alheri da addu'a da kika yi Allah ya baki lada daman shi karatu ana yi ne don ai an san akwai masu irin wannan dabi'u don su ji su gyara na gaya muku dama akwai matan da Allah ya jarabe su da wannan amma suna haƙuri idan har kai a masallaci baka iya jurewa tsayuwa da sujjada da irin wannan mutumin to ina ga wata mace da take zaman aure da Allah ya jarabe ta a shimfiɗa ɗaya za su yi awa biyu awa uku tare da shi da yake da wannan ɗabi'a don Allah bai zalunce ta ba at the same time kuma aka mata aya aka mata hadisi da yake magana akan hadarin mace ta daurace mijinta amma mijin kuma bai shirye kansa yanda za a so shi a sha'awarsa ba wannan miji ya zalunce ta ya kuma shiga hakkinta kuma dabi'a ta kazanta ana iya gyara ta tunda akwai ruwan wanka akwai kuma sabulun wanki da wanka anan abin da muke gaya miki Allah ya miki albarka Allah saka miki da alkhairi shekarun da kika yi kina haƙuri da miji mai wannan ɗabi'ar wallahi wannan mata karka kwatanta irin haƙurin da ta yi kaji da kanta sai da ta ma bayani irin yanayin da take ciki ki ci gaba da haƙuri a yi masa nasiha a karantar da shi irin waɗannan wa'azuzzuka a yanki wurin da aka yi bayani akan mazaje masu muguwar ɗabi'a irin wannan a sa masa ko a kai shi wajen malamai ko a kira malamai a waya su yi bayanin haɗari da zalunci namiji ya zauna cikin kazanta yana tarayya da matarsa da mijin ke ji wataƙila zai gyara mu yi masa uzuri wataƙila bai sani ba ne mai masa uzuri wataƙila ba a taɓa yi masa wa'azi ba don haka na san kin yi iya ƙoƙarin ki don ya daina to yanzu abin da za ki shi ne ki ƙara gaba ki haɗa shi da wanda yake gaba da shi wanda idan ya masa faɗa zai ji in ya masa nasiha zai ji ki yi ƙoƙari ki ɗora shi akan wannan idan ya ƙi to ki gwada ƙaurace masa ɗin wala'alla ta dalilin ƙauracewar in ya sha wahala zai yi kokari ya dan kyautata ya gyara idan kika kaurace masa in dalilin kauracewar yasa ya gyaro to kauracewar tayi amfani idan kuma kaunacewar ba ta yi amfani ba bai daina ba to yanzu zabi yana hannunki ko dai ki nemi lada a wajen Allah ki ci gaba da hakuri a haka din ana cutar da ke ana zalantar ki wanda ba dadi ba dadi ba dadi ba dadi ko kuma idan ba za ki iya ba kin ga kina cutuwa to sai ki gaya masa sharadin ki matukar yana son alaka da ke to sai ya gyara kaza ya gyara kaza idan kuma ya ga ba zai yi ba to ya sauke miki amma wannan shine mataki na karshe da ya kamata ki amfani da shi ina gaya muku ko a aji ne Allah ya jarabe ka a kujerar zama da aboki da yake da kazanta akwai wahalan sha'ani ballanta na miji da mata akwai wahala bai da dadi kwata kwata ko a masallaci ne sahu ya hada ka da wanda bai da kula da jikinsa bai da dadi yanzu kamar dabi'ar mutane da suke da shi wai mutun zai zo sallar asubai sai ya dauko rigarsa ta bacci da ita zai fito akwai rigar bacci yar jallabiya ko wace irin riga da ake mai dan shafal shafal kawai mutun zai taho asubai sai ya dauko ta rigar da yayi bacci a cikin ta rigar da yake birgima da ita rigar da gumi da yake kama jikinsa na dare da ita yake kwanciya saboda kawai yana gadaran shi baya fitsarin kwanci sai ya dauko rigar nan ya taho da ita masallaci da ita zai zo sallah shi baya jin warin kansa kuma baya ganin kazantar kansa amma ya manta a masallaci kuma yana hada kafa da kafada da dan uwansa dan Allah bai zalunci shi ba ya manta a masallaci yana iya sujjada ya numfashi yanzu wani wanda baya kula da jikinsa sujjada akai wata rana a wani masallaci da yayi wata hamma gaba ɗaya sahun gaban nan ba wanda bai tsakuran masa ba kowa sai da ya kaguli mai ya maza ya daga kuma da yazo hammar ba ka'ida ha ya bude kaga ba dadi ba daidai bane kuskure ne fatan mu mutane su ji tsoron Allah su rinka jin wa'azi addinin musulunci addini ne da yake tafa da tsafta yake tafa da kulawa da haka ke kuma muna miki addu'a Allah ya baki mafita kuma insha Allah ta'ala Allah zai gyara idan wanka ne baya yi ki sa ya rinka wanka in baya yi dauki kayan saki ki yawa dauki kayan saki kula masa da shi ki wanke masa rigar ki goge masa kafin ya fita in yazo zai kwanta ki ce mai gida ga ruwanka a ban daki je ka watsa ruwa ki ce ga makilin da brush akwai matar da na sani take cewa ita kafin mijinta yazo da ta san me rauni ne ta gama tafasa masa ruwansa na wanka yana zuwa da ci da ruwanka nan da man ta aje mai towel din sa sai ta ce shiga ai yanzu jikinka ka dawo daga kasuwa akwai gumi ka shiga cikin mutane ka dan watsa ruwa ke wallahi takurawa ne da ke wallahi shi ya hakuri je ka dan watsa yaje dan yi wanka ya dawo ki dan goge shi da towel ki dan kawo masa turare ki dan feffesa sai ya zauna a girar ki hada mai da brush da makilin ce in za a kwanta likita ya ce a rinka goge baki ka goge to in kin takura masa a haka in Allah ya sa da za a samu gyara mun sani malamai sun gaya mana gazamin miji mace mai tsafta tana iya canja shi ta gyara shi kai kuma ka ji wa'azin da ake yi saura gobe a kawo mana kukan kai ne kake azabtar da matarka a wannan dabi'a Allah shirya Allah gyara malam zai kara mana haske kun san malam gogaggen mutum ne wannan furfuran da kuke gani akwai alheri a cikin ta bari ku ji abin da zai faɗa
to daga cikin abin da nake so in goya da shi so da tari idan aka biyo ta wajen wanda yake sama da mijin wani sai ya dauke shi abin fada cewar an kai karansa gurin magabatansa so take ta illata shi ta aibata shi cikin dangi to idan da wani abokinsa da ya fi shakuwa da shi kuma ya fi shi sanin yadda ake zama da mace bi ta wajensa ce abokinka fa kaza kaza ka taimaka ko za a zaga ko za a ce ba ku kyauta ba kai kashi ana ta faman ya ba maka ar kaza 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 amma ga abokinka ba haka yake a taimaka masa to kaga sai ta biyo shi kuma a dabara da kuma harkar ta wasa dama an yi secondary ko primary tare sai kai mutumi na fa kai fa kazami ne ba ko kuma ba zai jawo shi ba me iya faɗa masa haka ne to ta iznin Allah aka bi wannan wasu lokutan an fi shawo kan irin waɗannan mazajen akan sannan abu na gaba nake so in ƙara da shi wani zaka tarar ba wai baki ɗin ne baya yi ba ba wankan ne baya yi ba ba wankin ne ba a yi ba gugacce babu ba amma yana tashin warin in ya gumi kuma koda na ƴan mintuna ne to galibi wasu lokuta daga cimakar mu muna samun waɗannan abubuwa musamman yanzu da ake yayin wai haɗin magi da reko da star da waye da anga ko anga yake ko waye ga sunan dai to lokacin da suka cakuɗa suka haɗu din nan in suka so fita ta hanyar gumi akwai matsala to yana da kyau mu takaita irin waɗannan abubuwa duk abin da yake jawo matsalar in baka kau da shi ba za ka yi tai baka ji amsar ba baka ga mafitar ba to saboda haka a wajen wannan amfani da abubuwan da suke dakile irin wannan da dusashe su irin su kanumfari a cikin girki irin su na'ana irin su abin da ya shafi citta mai yatsu da wasu abubuwan da suke kashe irin waɗannan abubuwan daga jiki ko kayi gumi mai kun aji wannan sai dai a tashin irin waɗancan masu ƙanshin to yana taimakawa Allah ya samu dace
abu na kusur ƙarshe shi ne insha Allah za mu ji bayani daga kunce jawabin godiya daga injiniya wato darakta na cibiyar Imam Nawawi zai zo ya gabatar da jawabin godiya ga sanar da kuma sauran bakin da suka samu dama a tattara wannan bayanin da wannan ma'azarar da muke albarka ita dai wannan kakuwa ta ji bayanan da mazan ya yi daidai inda malam ya bayani a kan asuwaki da abin da ya biyo baya to lallai ya kamata a yanka a kaiwa wannan mai gida na biyu kuma malam ya ce ita ma ta taimaka gurin tsabtarsa na uku kuma malam Abubakar ya ƙara da cewa a biyo ta kan abokinsa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda aka umarce ni na zo na yi jawabi na godiya to da farko muna godewa Allah subhanahu wataala wanda cikin yaddarsa da ikonsa Allah ya yadda muka zo wannan rana da aka gabatar da wannan karatu wanda ba sai na faɗa ba kowa ya ji irin fa'idoji da abubuwa masu amfani da manyan malamanmu suka gaya mana to lallai ya kamata mu sa su addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarsu Allah kuma ya saka musu da gidan aljanna firdaus la'ala kamar yadda na faɗa din dai tabbas malamanmu Sheikh Dr. Abdalla Gadanƙaya muna godiya ƙwarai da gaske da wannan kokari da kai na zuwa wannan guri dan gaskiya zan gaya muku wallahi har ga Allah ba mu dauka wannan burin namu zai cika ba to amma Allah da ikon sa malam yace insha Allah zai zo wannan unguwa ta mu kuma zai zo domin ya bamu wannan gudunmuwa mai yawa to gaskiya mun gode ƙwarai da gaske da wannan kokari sannan banda na akwai mutane da yawa da suka bada gudunmuwa wanda ba zai yi in kamo sunayensu ba amma suna tare da malam wanda makusantansa ne wanda gaskiya su ma sun mana kokari kamar malam Ikilima da sauran manyan malamai da suke tare da shi su ma muna godiya ƙwarai da gaske da wannan kokari da suka yi mana Allah ya saka da alkhairi sannan muna ƙara godiya ga babban malaminmu Sheikh Abubakar Abbas Rijiyar Lemo da shi ma Allah da ikonsa Allah da ikonsa Allah ya sa ya zo wannan guri kuma ya bamu wato karatu mai amfani a dunkule wanda kuma insha Allah abinda muka ji na malam din ya ƙara tattara mana shi to muna godiya ga Allah muna kuma godiya ga malam da ya bamu wannan gudunmuwa Allah ya sa a mizani Allah ya saka da alkhairi sannan banda nan akwai ragowar manya-manyan malamai da suka zo suka samu dama halarta kamar su Sheikh Umar Mukhtar wanda ya riga ya zo ya bada gudunmuwa ya zo ya zauna kuma muna godiya limamin masallacin Zamzam to Allah ya saka da alkhairi akwai ragowar manya-manyan malamai da suke tare da mu a nan wannan guri duka muna muku godiya Allah ya saka da alkhairi
sannan kuma bazan gushe ina bada godiya ba, dole mai godiya ga shi kansa malam Gwani Zubair Hamza, wanda shi ma ya bada gudunmawa kware da gaske wajen gudanar da wannan guri. Gashi shi ya bamu aran guri muka zo domin a gabatar da wannan karatu. Allah ya saka mishi alkhairi, Allah ya sa a mizani. Dole ne godiya ga ƴan agaji da sauran media da suka zo domin ɗaukar wannan karatu. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai mutane, akwai injiniyan mu da ya zauna dare da rana shi ma ya taya mana kokari, engineer Sweedy, tun daga ya hada inji fitila waye duk da aka ta kokari, to duk muna wa kowa da kowa godiya. Sannan a ƙarshe zan dawo kan wato wannan cibiya ta Imam Nawawi, wanda da masallaci da makaranta da sauran da yin abubuwa da ake gabatarwa. To muna godiya kwarai da gaske da ita wannan cibiya ita ma, domin akwai mutane dare da rana, wata da watanni suna ta kokari su ga wannan abin yayi. To Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya sa musu a mizani, Allah ya saka alkhairi. Sannan a ƙarshe shi kansa wannan ango da yake dalibi ne na wannan makaranta, kuma yanzu Allah ya sa yana cikin malaman wannan makaranta. To muna mishi fatan Allah ya sanya albarka a wannan aure da ake gabatar, da za a gabatar insha Allah. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa albarka a ciki. Malam ya mishi addu'o'i, kuma mu ma za mu ci gaba da yi. Allah ya sa albarka a cikin wannan. Sannan a ƙarshen ƙarshe ina godewa jama'a duka da suka samu damar halarta, maza da mata, yara da manya, dukkanin dai shekaru, manya-manyan mutane duka muna godiya kwarai da gaske da wannan kokari da kuka yi na zuwa. Sannan akwai bayin Allah da suka roki a sa su addu'a, kamar akwai babanmu wanda yana cikin masu ba da gudunmawa kwarai da gaske, da yawa sun san shi, wanda da yana da lafiya tabbas da shi ne a gaba. Wataƙila ni ba zan tsaya ma wannan guri ba, Malam Hamza, to amma ba shi lafiya, yana asibiti, amma duk da haka ya turo da sako cewa yana wa mutane fatan alkhairi. To Allah ya ba su lafiya, duk wanda ba su da lafiya ma Allah ya ba su lafiya a cikin mu. Allah to bar dai, tunda ba ni zan addu'a ba, barin takaita anan. Allah ya saka alkhairi, masha Allah. Shi
akwai wanda suka nemi malami addu'o'i da yawa, sun buƙaci malami musu addu'a. Sannan kuma mu ma daga nan makaranta akwai wata bai Allah masallaka Allah da dauki nuni sun barami gida 43 da biya musu kuɗin makaranta na shekara guda da uniform da komai da tattafai. To ita ma muna fatan karwa Allah za a ƙarƙare a rufe wannan bayin Allah.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ورسالك يا مولا باسلافيا ما سلافيا الله يكرم مسلافيا سو وان يزو وان نبوري الله يا مسبوكا ترسا وان ديكي دا دهورا الله ياي مسا وان ديكي دا مطلع الله ياي مسا وان ديكي نمونا أبو الله يباشي وان دسكر وجودك داسنا بكاتا أدوى الله كبيا مسو وان الله فيها دمكي تشيدة تشيدة ونكيمة ka wannan guri. Allah ka baci lafiya su su injiniya da su gari da bayar da suke kula da wannan guri. Allah ba su lafiya, Allah ya saka musu alkhairi. Dan uwan mu, malamin mu, yayan mu Sheikh Abubakar Abbas, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya kara masa lafiya. Sauran manyan malamai da suka halarci wannan taro da wannan wa'azi, Allah ya saka musu alkhairi. Kuma ƴan uwa ɗaliban ilimi da kuka kawo mana ziyara, kuka girmama mu, kuka haƙuri da mu, kuka saurare mu, Allah ya saka muku da alkhairi. Wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ka yaye mana, Allah ka ba mu mafita, Allah ka ba mu mafita, Allah ka raba mu da fatara, Allah ka raba mu da tsada, Allah ka raba mu da kuncin rayuwa, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi, Allah ka ba mu shugabanni masu jin kai. Allah halin da muke ciki na matsi da tsada al'amura, Allah ka takaita mana ba dan halin mu, Allah ka takaita mana ba dan halin mu ba. Allah ka ba mu abin da zamu ci, ka ba mu abin da zamu sha, ka ba mu abin da zamu sutura kanmu. Ya Ubangiji, marasa lafiya mu ka ba su lafiya, masu lafiya ka kare musu lafiya, ka ba mu ilimi mai albarka, ka ba mu ilimi mai amfani. Iyayen mu ka ji kansu, malaman mu ka ji kansu, magabatan mu ka ji kansu. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Duk abin da zai tashi hankalin mu a wannan ƙasa, Allah ka yaye mana. Duk abin da zai kwanta mana hankali, Allah ka adamu da shi. Mun gire, Allah karka jarrabe mu, karka ficine mu da abin da ba za mu iya ba. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.